4-6-4. Excellente journée à tous.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya kama mu ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar suna samun mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman Kano su da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Lol da Niyya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 102.5 a Ghana. Ana iya samu mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, ni ne Haruna Mamman Bako, ni kullo muku a shirin mu na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama kasar Amurka ciki har da waɗansu sassa na babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. A cikin wannan shirin na yanzu za ku ji ra'ayoyi daban-daban da suka hada da na ɗan ƙasar Nijar da dama da na ɗan Najeriya kan yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa da na ɗan majalisun dokoki a Jamhuriyar Nijar a ranar 27 ga watan Disamba. Akwai shirin Kowa Ya Bar Gida da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na maida ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba Donald Trump. Kana kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna huskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatan tsaro da kuma ma'aikatan tsare-tsare da kasafin kuɗi, inji Biden bayan ganawarsa da kwamitin sa na harkokin kasashen waje. Ya ƙara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da buƙatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa. Ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata. Trump ɗan Republican ya kiya amince da shan kayi a zaben ranar 3 ga watan Nuwamba, kana gwamnatin sa ta yi jinkiri wurin bada haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai daura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Burtaniya da ƙasar Afirka ta Kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in ƙasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. Ya ce hukumar WHO tana aiki da masana kimiyya a faɗin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in ƙwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta. Kana ya yi kira ga ƙasashe su raba bayanai da WHO da sauran ƙasashe game da halittar ƙwayar cutar. Jama'ai a Burtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa, lamarin da ya sa ƙasar ta tsaurara dokokin kulle. Kana ƙasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa Burtaniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da ƙwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana damuwarsa akan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar COVID-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100. Yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da baƙin ciki. Ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye, shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa, kana tana laƙume mutane yayin da COVID-19 ke ƙara yin ɓarna. A cewar sa annobar ta ƙara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa. Guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa. Ya ce sai in an yi aiki tukuru a ƙara himma, kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata bam da aka dana akan hanya ta halaka sojojin Faransa guda uku a jiyar Litinin a cewar gwamnatin Faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam din a yankin Hamburia arewacin Mali. Dakarun suna cikin aikin Faransa na Operation Bakan wanda yake yaki da kungiyar ƴan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin Sahel a Afrika. Sojojin na cikin runduna mai jami'ai 5,000 da ke aiki a wani wuri da kungiyar ƴan ta'addan ke kai hare-hare akan fararen hula kana suna barazana ga ci gaban yankin a cewar Florence Parly, ministan tsaron Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a niyyar Faransa ta ci gaba da yaki da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa kokarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali. A cikin yan gudun hijira da suka gujo daga yankin Tigray na kasar Habasha mai fama da tashin hankali kusan watanni biyu da ake gwabza mummunar yaki suna ci gaba da bada sabbin labarai game da yakin. A wata cibiyar kiwon lafiya a sansanin yan gudun hijira a Sudan, wani likita da ya zama dan gudun hijira Tewodros Tafera ya bada labarin rauni da yakin ya yi wa mutane. Yara sun samu rauni daga abubuwan fashewa, an daddatsi mutane da adda da gatari, wasu kuma sun karye a haƙarƙari saboda shan duka, tafin ƙafafun wasu sun daye saboda yawan tafiya da sawu tsawon kwanaki a inda ba shi da kariya. A wannan lokacin Tafera ya yi wa wani ɗan uwansa ɗan gudun hijira jinya da ake kira Goyesh Tesha da tafin ƙafafunsa suka daye yayin da ya iso sansanin. Tantance irin waɗannan labarin zai wuya muddin shiga yankin Tigray na ci gaba da zama mai haɗari saboda yakin sama da kwanaki 50 da ake gwabzawa tsakanin rundunar Habasha da kuma rundunar yankin Tigray wanda suka mamaye gwamnatin ƙasar kusan shekaru 30. A ƙarshe, masu bincike a Amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar Kirismeti a Nashville ba mutum ne da suke da buƙatar sa ba, yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar Juma'a da ya raunata mutum uku.
Labarin duniya kenan kuka sha daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. A halin yanzu kuma za mu shiga jerin rahoton da muke dauke da su, inda a yayin da hukumar zabe ta jamhuriyar Niger Seni ke ci gaba da tattara sakamakon zaben, kungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da yanayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki ya gudana. Kungiyar Tournoi La Page reshen jamhuriyar Niger wace ta ware wani layin waya na musamman domin jin koke-koken al'umma a ranar da aka halarci rumfunan zabe ta nuna gamsuwarta da irin tasirin wannan mataki wajen fallasa bayanan mutanen da ake zargi da yunkurin satar zabe. Kamar yanda shugaban kungiyar ta Tournoi La Page Mudi Musa ya bayyanawa wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma.
Lallai mun samu kira da dama, kiran ba buma iyaka ana iya cewa, saboda bayan kira to ta fannin WhatsApp ma kuma an yi ta aikowa, mutane hotuna ne suke dauka a boyawa kana gaban su ga yanan da hoto da komi. Akwai wanda suka yi kira suka kawo kukansu na cewa wato su a ruhunan zaben su akwai rashin wasu kayayyaki kamar ka dauka wanda ake cewa ankar ta dawa wannan da kake sa hannu. Akwai inda basu isa ba, akwai inda ba a ma kawo su ba sam, akwai kuma inda mutane da dama sun yi ta kira domin kawo kukansu na cewa suna cikin halin tahiya cikin jahohi na ƙasa, me kuma an ƙiba su dama na su yi zaɓe na shugaban ƙasa. A lokacin kun san cikin kundin zaɓe an gayi cewa in kana cikin tahiya, hali na tahiya a cikin jahohi na ƙasa, kana da inci kai zaben shugaban ƙasa, amma na deputy shine ba kai sai inda kai rajistan ka. To mutane da yawa sun yi korahi na cewa sun samu wannan matsala. Bancin wannan akwai inda mutane akwai suna cikin list me sun zo wurin zabe kuma sai suka isko wuraren sunansu, wasu sun yi zabe don su ba su samu daman su kai zabe ba, wani ya yi zabe wurinsu. don ku duk wannan matsaloli ne da ake ta kawowa kuma akwai wanda suka kawo korahi zuwa ga mutane da suka zo ruhunan zaben suke raban su da kudi da sauran abubuwa dai domin su kada musu ruwai kuma hali yanzu akwai wanda suka dauko hoto suka kuma muna bayani na cewa an ga yara kanana wanda ba su da shekaru na su yi zaben amma kuma sun tahi da katoci neman yin wannan zaben
bayan tattara waɗannan bayanai idan kuka hada rahoto ya za ku yi da shi kenan
kungiyar mu tawara hulla ce abinda duk muke yi shine mi mu gai ga abinda muka gani ga abinda ya kana shine wato denunciation kenan muna yin rahoto domin mu wallafa duk abubuwan da muka gani wa abinda ya saura mu ba wurin mu ba yake ba ba mu ba zan mu dauki wani mataki ko mu ce ga abin da ya kamata aibin mutane dai su san da an yi zabe ga cikin halin da aka yi zaben kuma ga cikin yanayin da abubuwan suka wakana shine gurin mu
daga birnin Yamai sai da Magaram inda wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Tamar Abari tattaro muna ra'ayoyin wasu mazamna birnin na da Magaram dangane da wannan zaben na shugaban kasa da na ƴan majalisun dokoki na kasa
sunana Muhammad Sani alhamdulillah gaskiya zabe na bana ya ce an gode ma Allah tunda an yi lahiya an kare lahiya amma an yi abubuwan da ya ba mutane mamaki yadda kowa bai tsammani saboda siyasa mai makin a ce an samu ci gaba tunda ana ƙara shekaru a ce an samu lahiya mai kyau to ya zamanto siyasa bana an ji mama ba ai ba siyasa gurbatacciya kamar irin ta tunda ya zamanto a ce ba a zaɓi mutum ya ba da wani abu ya siyasa ta lalace to alhamdulillah dai an ƙare lahiya amma gaskiya siyasa tana son gyaran da yadda duk tsammanin mutane saboda an gani an aiki da kudade yadda mutane ba su san ma muna fatan dai Allah ya sa in za a sake wata siyasa ayi siyasa ta mutun ne kake so ba wani abin shi ba
sunana Abubakar eh wannan zabe an yi shi da min lahiya ubangiji Allah ya sa abin da muka zaba a ban gaskiya mu namu nan wallahi ya lalace da yawa yanzu zabe ya zama duro mu zo aka ce zabe he mai kudi kudi ana bi ana ba mutane kudi suna zabe to ina zabe an yi cikin kwanciyar hankali muke zan a nan Niger mu da kowa da kowa ɗaya ne to madalla mu ko zalimci ne ko mutane ne bisu
sunana Habu dan tsida daga Murya a zabe gaskiya Hajji ya zabe yayi kyau tunda mutane sun gane sun san me ake ni kuma jama'a duk da bifi a moto tsakanin Allah babu cuta sawa wanda Allah ya sa ya samu a babu rigimu babu tashin hankali babu rudani komi lahiya na kai kare akari lahiya
sunana Zuwaira lalle da wannan zabe mun ji dadin shi saboda ya gudana lahiya an yi shi cikin lahiya cikin koshin lahiya ba wani tarzo ma ba wani komi kuma yanzu mutane a fi sabilillah sun fara ganewa kwarai ma an kara ganewa mata sun hito sosai zaka je mu da zabe ka gani jerin mata yayi na maza yawa
to sunana Malam Tanja
zabe wallahi zabe yayi kyau an yi ingantaccen zabe ba wani rigima ba wani tashin hankali zabe an yi cikin kwanciyar hankali da lumana da zabe kullun ana fada ana rigima a dauka kwati ayi kaza ayi kaza ka kin ga yanzu bana zaben da aka yi birman zaben nan bana yayi kyau wallahi
sunana Musa Alhaji Duwa da Magara yanda hukumar zabe da maikunta da malumai da ƴan gari da ƴan social festival suka tsaya suka ba da goyen basu 100% da gwamnati yanda aka kula aka yi zabe lahiya amma fi sabilillah mu talakawa anan da Magara wallahi alhamdulillah kuma kowa ya watse lahiya wannan abu gaskiya hukumar ta zabe wanda ta jagora zaben da Magaram gaskiya mu talakan da Magaram muna jinjina mata surutu shugaban wannan seni
to daga bisani yan Najeriya da ke bin diddigin yadda aka gudanar da zaben na jamhuriyar Niger sun yaba tare da yin kira ga kasashe irin Najeriya da ke kasancewa babbar giwa a Afirka da ta yi koyi da jamhuriyar Niger kamar da za a ji a wannan ra'ayoyin da Ibrahim Abdulaziz ya tattaro muna daga Yola
sunana Lawan Ali zaben kasar Niger gaskiya an gudanar da shi bisa kwanciyar hankali da lumana kuma babu wani tashin hankali babu wani wani abu da ya zamanto ko na satan guri uku na komai abinda muka samu labari kan wannan zaben muka bibiya muka gani babu rikici da ya tashi a nan da can illa iyaka an zuba kuri'a kuri'u kuma ita wanda take da daman bayyanar da sakamakon zabe ita tana hada hancin zabe ita za ta gabatar da zabe. Eh abin da ya burge ni fitan jama'a da suka yi zuwa wannan rumfunan zabe din kowa ya tafi kuma sanin da kiyaye shi wannan annoba da muke ciki na batun corona nan. Kowa ya yi kokarin kiyaye kansa da shi ya bi wannan dokoki da ita sene ta kafa na tabure ta kafa kan wannan cutar.
Sunana Abubakar Ahmad. A maganan gaskiya zaben da aka gudanar a Nijar abin burgewa ne. Muna fatan Najeriya ma za ta kwaikwayi wannan. Kamar da hukumar zaɓe na ƙasar Nijar ta gudanar da zaben ba wata matsala, ba mu ji wani korafi daga ɓangaren hukumar zaɓe ta Sani ba. To haka nan mu ma INEC na Najeriya su ɗauki wannan halin su kwaikwaya, kana gwamnati ma ta kwaikwaya. Ba maganan yan daba, ba maganan yan ta'adda, ba za ka ji an ji an rusa rufa ko an saci kura'a ba. Duk an yi an gama cikin lokaci kankani. To muna fatan al'ummar Najeriya da kuma hukumomin Najeriya ma za su yi kokoyo wannan tabiyar na zaman lafiya da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana.
Sunana Musa Jika, shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma member Amnesty International. Wato mu yanda muka kalli wannan zabe wanda ya gudana a jamhuriyar Nijar, zabe ne wanda yake an yi shi a tsanake, kuma babu wani sare-sare, babu wani dauke akwatuna, babu dai wani dai abu wanda ya danganci cin mutunci tsakanin yan siyasa da kuma magoya bayan su, sabanin abin da yake faruwa mu nan a Najeriya, wanda yake zaka ga ga yan bangan siyasa da ke da makami, ga masu daukar akwati, ga masu sayan ita kanta katin zaben ma domin a samu a kai gagaci. So kaga wannan abun ban sha'awa ne wanda yake kuma ya kamata a kasashen mu na Afirka ya cancanta ne a ce ma suna koyan harkoki wanda ya shafi gudanar da zabe, ba wai mu koma kuma mu ne muke sha'awan yanda su jamhuriyar Nijar suka gudanar da nasu zaben ba, domin zaben su ya yi gwanin ban sha'awa da kuma birge al'umman ƙasa da kuma duniya gabaki daya, saboda an yi shi cikin ruwan sanyi da kwanciyar hankali, ba wani farmaki, ba komai, sabanin yanda mu nan za ka ga jami'an tsaro ma da za a dauka a kai wata jiha don su kare zaben da za a yi, shi kanshi ma sai ma ya firgita shi mai jefa ma ƙuri'a. Kaga duk waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na ƙasar Nijar ya burge mu, kuma mu dama abinda muke so kenan a yi a kowace ƙasa in za a gudanar da zaɓe, a tabbatar da an kare mutuncin mutane, an kare kuma haƙƙin su.
To alhamdulillah, wanda yake an ce ba yabon an kutum sai ya shekara 50 ne ko 30 Nijar da ta yi ta amma dai ban ji ana kan jira sakamako da sauransu, amma abin da na ga dai za a koyi da su a nan shi ne a duk lokacin da aka ɗauka na yin wannan zaɓen ba mu ji irin rahotanni na tashin hankali kashe-kashe kone-kone ba yadda ake samu a wasu ƙasashe kamar Najeriya, wasu ɓangarorin Najeriya da sauran ƙasashe sun yi shi cikin kwanciyar hankali. Yadda yanzu ana dakon sakamako, yanzu abin da za mu jira mu gani shi ne ya za su karɓi sakamakon ya abin zai kasance, kuma yadda suke jiran sakamakon kuma muna abu ne na koyi, ba fitina, ba tashin hankali, ba jita-jita.
Yanzu kuma sai Abdulaziz Adili Toro da zai kamuna da shirin kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar
gida.
Gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku yi ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi da asalin ƙasar Nijar, mazaunin jihar North Carolina da ke nan Amurka.
Aiki shi ne mutum, an ba kai wa aiki ga kowa ba. Kina in kana son rayuwarka ce ta zamana yanda take ita ce rayuwa, to kai aiki. To me yasa ba sai a gida? Rashin nutsuwa shi ne ka mutanen mu kake gani ba ba jahilci ba jahilcin kanga bane ko san ba kai ba aikin nan baka ba
in ba ta aiki
kuma zaka ga irin waɗannan abubuwan sai ka gani wai ba ma wai karamin ma'aikaci ba babban ma'aikaci ma wanda ya kamata ya kwatanta da aikin nan sai nashi aikin yayi kasa za ta ci gaba sai ka shine ma bai aiki to ka tsane ka sai shi iko ka san iko da iri ne kamar akwai iko da demokarasiya da iko ka kaya a zamanin kama kaya ba wannan iko ba wannan ba
kamar lokacin shugabancin shugaba
a shugabancin ne na ga na yi wani kadan amma na ga na kunci a zamanin kunci ko ka sha giyar wake ba ka zama ka ce za ka kai aiki a gari ta kwadarewi tunda in ka taho za ka zo aiki kai ka kai taba in baka yi ba hankali shi ne za ka isko shi na bakin kome na jiranka
ikon Allah
to kai ka ga kai babba mai gida ka isko shugaban kasa a wurin ma'aikatar ka ya zo yana jiran masu aiki gobe kai kana za ka ce wani zo zai ko kai ka zo ka to ka ne to a lokacin nan kwatin kuma abin da kai tsin na ban da in yace yayi wani wurin an zauna da ya ba zai ga wani demokarasiya da kaje za ka wani abu ga yan wala hura ga yan wane ne can sun wuto ga san di kana sun wuto ga wa cica bisa a ce ai gashi nan an ci wane ne an ci jarin mutane mu wane ne dore kalama wannan sai zai wani kawai haka za a yi kuma shi kenan ka sata kuma ba ni tunda na zo da nan Amurka ban gaba inda aka ce ga wani sun yi jenin gwaro za su yi wani mai ke da suna da sun yi yashin aiki ko su a kara masa albashi ko wani tun da na zo a shekara 20 da mata aure na zaka yi taron ba
to kai a to gidan ka kamar baka kamar nan ya kasan kasa ce wanda komi a shirin ki a'azu dokoki iri-iri wanda za su sa rayuwar kowane ne ya samu mahita in ka jiba nan yara kanana talaka waɗanda ba sa da suna da mahita akwai abin da ake cewa social me social idan baka da kuɗi baka da baka iya biyan haya baka ci da kanka gwamnati za ta baka tallafi kamar nan bangaren Amurka ko mina ta hiya wanda ya kamata
kamar a cikin wannan tani amma da kake wani kamar yanzu wannan shayi da ka dauka nan da ana taimaka a dauki ma wannan ke likita akwai lokacin da wani shugaban ya zo sai ce to zan muku aka zan dauki wani yaro dan shekara daga 11 ko shekara 6 daga shekara 1 zuwa 6 ko zuwa 7 babu kuɗi wanda za a biya na tattalin shi da wani wani da a likita ko a rubuta mashi takarda ya nemo maganin shi ya sauke wurin wannan ko mutum ta ji aihuwa in dai za a abin nan kinta abu da cikin ta abu yaro duka wannan ba a biya ya sauke wurin wannan ya wannan to ko an yi kai abin da ya tafiya gaba ta tafiya gaba kowane ɗan siyasa ya zo kowane shugaba ya zo da tashi siyasa yake zauwa abin wancan da aka samu kaga nan kuma sun yi dauki abu na yanzu ba gashi ba su ba yana suna da wata matsala wani gani sai wani ya dauki yaunin zai ya kai yanzu ba gashi ba uwa ma ya dauki abu na rakan assurance ta lahiya wannan aiki ya zo bai raba da shi ko
ya yi wasiƙa ta ba
yayi wasiƙa ita to haka ne to yanda kaga ana wannan siyasar a gida irin waɗannan abubuwa yana wakana a nan mai amanar nasa tsari gare shi a cikin tsarin Amurka ma duk duniya ba babu wanda yake da tsari kamar nasu na abin harkar sosai kenan tunda kasar turai kamar faranshi ne na san dan rayuwar su kaɗan ita faranshi amma ita kanta na Amurka inda take yi a faranshi ba ta yi abin da take kaga yaro aka kai shi likita yana za ta za a yi tattalin shi uwar a yi tattalin ta kai a yi tattalin ka in ma'aikata kake ma ma'aikatar da kake wa aiki ita ma kanta za ta baka hanyar da za ka dauki a suransu komin abin da yinta ka za a tambaye ka kafiya wannan duka ci gaba ne yake kawo wannan abin da wajen mafasa a iya samun irin wani abin ba in ba tsawon shekaru kaɗan ba a yanzu dai yanayin da yake ake ciki a sake hankalin mutanen mu ta kwana na yi daɗi da aka a cikin wannan tafiya da ake ta ta Niger har aka yi wani minista wanda ke kula da sake yanayin mutane amma in ba wannan ba aka sake wallahi rayuwa in dai haka za a kai kullum mu za a ce mu ne a baya ba wai Niger ba duka Afirka ma
Umar Hassan da Idi Kina ɗan asalin ƙasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin koyar bar gida gida ya bar shi wani ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to daga shirin na Abdulaziz Adli Toro na koyar bar gida sai Suleiman Muna Barma dauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger
gaban zaben da aka gudanar a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba a fadin kasar Niger na kan gaban labaran da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa zaben wanda ya hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki na da matukar muhimmanci ga kasar ta Niger da al'umarta. Domin shine karan farko da wani zababban shugaban kasa ke shirin karbar mulki daga hannun wani zababban shugaban da ya kammala wa'adin mulkin sa. Saboda haka shugaba Isu Muhammadu Jinkadan bayan da ya kada kuri'ar sa a birnin Yamai ya ce wannan rana ce mai cike da dumbin tarihi. Jaridar Le Parlement ta ruwaito cewa hukumar zaben Niger na ci gaba da tsaurara matakai da nufin dakile dukkan wani yunkurin magudin zabe. Jaridar ta ce shugaba Isu Muhammadu kamar yadda ya shafada zai shida daga kujerar shugabancin kasa domin damkare gama a hannun wanda yayi nasara a wannan zabe. To amma idan da gaske ake wannan ikirari kamata yayi ya tabbatar wa ƴan kasa cewa ba shi da bangare a wannan zabe. Jaridar Lanketer na cewa goyon bayan da tsohon shugaban kasa Muhammad Usman ya samu daga jam'iyyar adawa ta Model Lubana a jajibirin zabe ya rikita lissafi a wajen wasu ƴan takara. Jaridar ta ambato wani masanin tsarin zamantakewar al'umma da kimiyyar siyasa Dr. Sila Aji yana cewa akwai wuya wannan zabe ya kammala a zagayen farko domin goyon bayan da Hamma Amadu da jam'iyyarsa ta Model Lumana suka ba dan takarar RDL Canji Muhammad Usman wani abu ne da ka iya canza komai ta yadda za a je zagaye na biyu kafin a fitar da zakara a tsakanin ƴan takarar da suka fafata a ranar Lahadi 27 ga watan Disamba. Sune Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, za mu kammala shirin ne na halin yanzu da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Makaddashin sakataren tsaro na Amurka Christopher Miller a ranar 17 ga watan Nuwamba ya sanar da aniyar Amurka na janye sojojinta a dukkan Afghanistan da Iraki. Ya zuwa 15 ga watan Janairu na shekarar 2021 za a bar sojojin Amurka 2,500 a kowace kasa. Ya ce wannan ya dace da tsare-tsarenmu da manufofinmu na yau da kullum, tallafi daga al'ummar Amurka kuma bai daidai da sauya manufofi ko manufofin Amurka ba. Ya kara da cewa alhaki ne a kanmu na dimbin yan kishin kasa da suka sadaukar da kai da kuma ƴan uwansu waɗanda ke ci gaba da gadansu.
Together we have mourned the loss of more than 6,900 American troops who gave their lives in Afghanistan.
Yace tare mun yi jimamin rashin sojojin Amurka sama da 6,900 waɗanda suka sadaukar da rayukansu a Afghanistan da Iraki. Kuma ba za mu taɓa mantawa ba da waɗanda suka raunata sama da 52,000 a dalilin yaƙi da duk waɗanda har yanzu suke ɗauke da taban yaƙin. Da suke magana ta wayar tarho da muƙaddashin sakataren tsaro Mila, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya nuna godiyarsa ga dukkan dakarun Amurka da suka yi gwagwarmayar wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Amurka na ci gaba da goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan tsakanin gwamnati da Taliban wanda ke ba da kyakkyawar dama don cimma yarjejeniyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin. Muƙaddashin sakataren tsaro Mila ya bayyana damarar da Amurka ta yi dan ci gaba da kare Amurkawa da tallafawa kawayen Amurka.
The United States Armed Forces remain committed to protecting the safety and security of the American people and supporting our like-minded allies and partners.
Yes, yes, sojojin Amurka na nan akan bakansu na kare lafiya da tsaron jama'ar Amurka da kuma tallafawa kawayenmu da kuma abokanmu a duniya. Idan karin ta'addanci da rashin zaman lafiya da rarrabuwa da masu cirin kawo cikas ga kokarinmu, a shirye muke mu yi amfani da ƙarfin da ake bukata don dakile su. Ta hanyar dawo da sojojin Amurka gida, za mu gama wannan yakin na ƙarni, in ji muƙaddashin sakataren tsaro Mila. Za mu kiyaye 'ya'yanmu daga nauyi da wahalar yaƙi na har abada, kuma za mu girmama sadaukarwar da aka yi don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da Iraki da ma duniya baki daya. Sannan mu yi murna da duk wanda suka taimaka mana wajen samun inci kan zalunci. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan sauran abokanan aiki da suka dafa muna a sassa daban-daban muka gabatar muku da wannan shirin, ni Haruna Mamman Bako ke sallama da ku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger, sai in ce muku masu salamu.